sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. Rasha ta kai farmaki da makami mai linzami a babban birnin Ukraine da wasu birane a jiya Asabar, a daidai lokaci da Moscow ta ce dakarunta sun share yankunan birnin Mariupol, kuma wasu tsirarun mayakan Ukraine ne suka rage a cikin wata masana'antar sarrafa karfe a birnin kudancin kasar mai tashar jirgin ruwa da aka masa kawanya. Ba a iya tabbatar da ikirarin da Rasha ta yi cewa ta mallaki birnin Mariupol, wurin da aka gwamza fada mafi muni da kuma bala'in jin kai. Wurin zai kasance babban birni na farko da ya fada hannun sojojin Rasha tun bayan mamayar ranar 24 ga watan Fabrairu. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya fada a jiya Asabar cewa lamarin da ke faruwa a birnin da aka yi wa kawanya na ci gaba da zama mai muni, kana Kyiv na tuntubar masu kare birnin kulli yaumi. Ma'aikatar sojin kasar Mali ta ce ta kashe 'yan ta'adda da dama, ciki har da wani mayakin jihadin Faransa ɗan Tunisiya, a wani farmaki ta sama a tsakiyar kasar ta yankin Sahel. Sojojin sun kai farmaki ta sama sau biyu a ranar Alhamis a kan 'yan ta'addan a cikin dajin Gangwal mai tazarar kilomita 10 daga ƙauyen Mora, a cewar babban hafsan soja a wata sanarwa ga 'yan jarida. Waɗannan hare-hare sun ba da damar kawar da wasu 'yan ƙungiyar ta'adda ta GSIM, babbar ƙawancen jihadi a yankin Sahel, ciki har da Samir al-Burhan, ɗan ta'addan Faransa nan ɗan Tunisiya. Ma'aikatar sojin ta ce ta ɗauki wannan mataki ne daidai da bayanai da ta samu a kan wata ƙungiyar 'yan ta'adda da ta ce za ta ƙarfafa mayakan ƙawancen GSIM kana ta taimaka musu bayan sun sha kashi a ƙauyen Mura. Papa Roma Francis ya halarta amma bai jagoranci wani taron bikin Easter a cocin St. Peter's Basilica a daren jiya Asabar ba, mai yiwuwa saboda ciwon kafa da yake fama da shi wanda ya tilasta masa takaita wasu ayyukansa. Babban limamin Italia Giovanni Battista Re shi ne ya maye gurbin Papa Roma a matsayin babban mai hidimar bikin, wanda ya hada da jirin gwano a cikin tsananin duhu da ke tsakiyar babban cocin Krista da duniya. Papa Roma ya zauna a gaban taron basilika a cikin wata farar babbar kujera ta gefe, kuma da alama yana lura. Fadarsa ta Vatican ta ce zai karanta sharhin littafi mai tsarki daga baya a cikin ibadar. Duk wanda zai jagoranci taron ibadan, wanda ya sami halartar mutane 5,500, zai buƙaci dogon tsayuwa a lokacin rera waka da karatun bishara da kuma gyare-gyare a kan membari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin dillancin labaran KCNA na ƙasar Koriya ta Arewa ya bayyana a yau Lahadi cewa shugaban ƙasar Kim Jong-un ya shaidi gwajin harba wani sabon nau'in makami da nufin bunƙasa makaman nukuliyar ƙasar. Sabon nau'in makamin yana da matukar ma'ana wajen inganta ƙarfin wutan harba manyan bindigogin atulari masu cin dogon zango da kuma inganta hanyar sarrafa makaman nukuliyar demokaradiyyar mutanen Koriya ta Arewa, inji kamfanin dillancin labaran na KCN. Kamfanin dillancin labaran dai bai bayyana lokacin da aka gudanar da jarrabawan ba, amma sai bayan kwana guda kafafen yaɗa labaran ƙasar Koriya ta Arewa suka bayar da rahotanni akan ayyukan da shugaban ya yi. Gwajin na baya-bayan nan dai na zuwa ne kasa da wata guda bayan da Koriya ta Arewa ta sake yin gwajin makamai masu linzami a karon farko tun shekarar 2017. A ƙarshe, ambaliyar da ta yi ɓarna a gabashin ƙasar Afirka ta Kudu a jiya Asabar, ƙasar ta sake fuskantar ƙarin ruwan sama bayan da guguwa mafi muni a tarihi ta afkawa ƙasar ta kashe mutane kusan 400 tare da barin wasu dubban ba su da matsugunai. Ruwan ambaliyar ya mamaye wasu sassa na birnin Durban da ke gabar tekun Kudu maso gabashin ƙasar a cikin wannan mako, inda ta yi kace-kace da hanyoyi tare da lalata asibitoci da share gidaje da kuma tarin mutane da suka makale a ciki. Jami'an agajin gaggawa a Kudu maso gabashin lardin KwaZulu Natal, inda lardin na Durban yake.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin VOA Hausa kasuwa akai miki doni
arewa maganin nan kallo magani ne na itace sanywa ce karkashin kasa ake turota ba fa yan dabaru aka yi ba a duko kala da baya
masu sauraron wannan shiri na kasuwa akai miki dole gani nan a kasuwar AYA farkon shigowa Abuja gazalika wannan gurin kuma yana dab da fadar shugaban Najeriya ne wato Aso Rock wannan kasuwar kusan duk abin da ma mutum yake nema zai iya samu kama daga kayan abinci wayoyi da sauransu ina tare da waɗannan ƴan kasuwar bai hula ko zaka bayyana mana sunanka
sunan Muhammad Goni
yawa daga din Goni ai ka san mutanen Borno ne Goni faɗa mana irin nau'o'in hulunan da kuke sayarwa ana
kuluna akwai wanda shi 25,000 ma akwai wanda muka sayar da shi 7,000 akwai wanda muke sayar da shi 6,000 akwai wanda muke sayar da shi 3,500 ma kala kala ne kuluna
irin zanna da ake kira tangaran din ne ita ce 25
eh shine 25 muke sayar da su akwai zanna kuma wanda muke sayar da su kanana akwai wanda muke sayar da su 13,000 haka su ma akwai su akwai kuma da manga yan Cameroon 7,500 8,000 su ma akwai akwai minister kanana akwai na 7,000 saura akwai na 5,000 ma haka
wato ne abin da yake bani mamaki zaka ga hula gata nan da duk sunanta zanna amma kudin zaka ga da bambanci
kowanne quality na su ma daban-daban ne kowanne su
ku kuke dinka hular ko ana dinkawa ne a kawo muku ku sayar
ana dinkawa dai ana kawo muna saya mu da kanmu sai mu je ko mai dugure mun je sai mu saya mu dawo
sannan abin da zan so na sani an ce kamar Abuja manyan mutane sun fi so su ji an ce musu hula naira 50,000 ne 80,000 ba ka ba sa ganin darajar hula
wannan haka akwai irin wannan mutanen ma akwai mutanen da an kace ne musu 10,000 ma a wannan huluna za ce musu wannan kananan huluna 50,000 60,000 haka su suke so suna cewa amma mu saukin su wanda muke sayar da su yayi sadan shi mu sayar shi 25 haka su ne kawai
wato yi mana ɗan 25 din ne su an ce musu in ba an ce musu 50 din ba sa ganin darajar su
hakan ne gaskiya hakan ne
faɗa mana shin ana samun ciniki kullun ko yanzu ba kuɗi a hannun jama'a
ciniki yanzu ya ragu da kamar ba irin nada bane yanzu azumi ban Allah ya da za a yi ciniki amma yanzu cinikin ba kamar irin nada bane gaskiya ya ragu hannun mutane yanzu ba kamar kowanne bane akwai yana da kuɗi gaskiya
Allah ya bada sa
amina
yawa ya Allah
kamar yadda ku sani lokaci muna kawo wannan magani yau ma gashi Allah ya dawo da mu da wannan magani na itace wanda ake jikawa da ruwa kamar haka ana sha
bangaren bangaren me sai da magungunan gargajiya ne naga kuma wannan kasuwar ta AYA naga ya dace na zanta da shi dan shi ma bangare ne na musamman mallam ku za ga wata mana sunanka
sunana Muhammad Nazifi Kano mun jibir
faɗa mana naga itatuwa kike ta sayarwa kai ana ci sai da kaya ga masu turare ga masu kayan waki kuma itatuwa kike sayarwa
ai itace da mishe wanda ya samu asali daga wajen Chadi wanda ogan mu ne kadai ke tono shi buhu wanda ake jika shi bangaren sanyin mara da amo sani kumburin ciki
wannan maganin yaya yake naga itatuwa ne a daure a leda kuma kaci ogan ku ne waye ogan nan
ogan mu ne Muhammad Sani Kano wajin
kuma me yasa dun Najeriya ba a samu sa sai an je Chad
ba kowanne kasa ake samun kalar sa ba amma a wajen Chad ana samun sa sosai
to faɗa mana ya naga kuma kamar maganin ba tsada kana sai da shi kamar kyautarwa ma
yace kan me dani tsada kadan me albarka ka gane ki sami kike sai naira 53 naira 100 kuma komai bamu nema marasa ba Allah ya wadata mu a hakan ma da kake gani
shin to faɗa mana ka san maganin bature ana cewa ko a rubuta a ce sau biyu a wuni ko sau uku ko kuma ga dai tsarin yadda za a sha shi har ƙarshe ko magungunan ku suke
shi maganin gargajiya wannan dai fannin wanda na sani namu kenan ka gane gaskiya tsime ne zaka iya kama kwana 10 kana sha tsuma shi ake jika shi ake ma'ana kenan
shin ba taɓa kawo muku karar cewa in an sha maganin nan ana samun matsala ba
ba wata matsala sha Allah bangaren mace mai ciki ma mai dan yawan ciwon mara muna cewa har ƙaran jefa yan jankanwa
yanzu daga nan wayannan ɗin kuɗin da nake gani ga sunan dai ga naira 100 ga naira 50 yanzu da haka kake hada har
kuɗin ba kallon kuɗin da babu ana kuma ga insha Allah nake gyama wannan cinikin ayo na same shi dan wannan buhun da kake gani cikowai ne cut da wannan itacen
gani nan kuma a bangaren inda ake sai da turare kala-kala malam ku za ka gabatar mana sunanka
sunana Yusuf Muhammad
malam Yusuf faɗa mana nau'o'in turare da kake sayarwa nan
gaskiya akwai nau'o'i daban-daban kala-kala da nake da su a nan.
Ma'ana akwai na ga akwai har da almiski ma da ake labarin sa ga wani na itatuwa da sauransu.
Shi wancan na ice turaren wuta ne wanda ake sawa a ɗaki. Su kuma wannan normal tare wanda ake yi a jiki ake shafa a jiki sai kuma wancan shi almiski sai kuma irin wa'annan na addu'a su kamfani da dan duwala da binta sudan.
Yawwa to bari mu fara da almiski din nan. Shin shi almiski a nan ana samun sa a Najeriya ko sai daga waje ake order sa?
Gaskiya daga waje ake order sa. An kawo shi nan mu kuma muna sa shi a irin wannan kwalban ne.
Wato ana kawo shi a wata babbar jarka ce ana rabawa ko kuma da waɗannan 'yan kwalabe ƙanana dama suke zuwa kamar haka?
Akwai wanda yake zuwa asali a irin wannan kwalba 'yan dogo haka, sannan kuma akwai wanda yake zuwa a gwangwami haka, mu kuma mu muke sa shi a irin wannan gajeriyar kwalba.
Wani abu da watakila masu sauraro waɗanda suka shekara kamar 50 zuwa 60 sun ji kamun baci binta sudan. Ni ma kaina na san shekaru da dama nake jin labarin. Ina nuna min turaren binta sudan din masu.
Ga turaren binta sudan mai jan kanna.
Shi ne binta sudan. An haɗa shi da sunan sudan ya nuna daga sudan ake kawowa kenan?
Akwai ɗan sudan, akwai ɗan kamaruma. Sannan kuma akwai ɗan Najeriya.
Akwai binta sudan, akwai Miss Paris. Ina jin ka san wani turare wani shi Miss Paris.
Kai gaskiya ban da shi.
Faɗa mana menene shi turaren binta sudan ɗin nan ko bintu sudan bint wato yarinya 'yar sudan kenan. Ya nuna mata ne kaɗai ke amfani da shi ko kuma shi wani turare ne na musamman?
Shi wani turare ne na musamman wanda ake addu'a da shi. Da kuma baya ana sa shi ma a jiki haka. Yanzu kuma ya koma yawanci irin masu addu'a ne suke amfani da shi.
Irin wuridin nan kenan na dare?
Yawwa, amma gaskiya yanzu ba kowa ke sawa a jiki ba.
Saboda yanda ko shi ne ake kira turaren aljanu ne da ake labari ɗin.
Shi ne duk masu irin wannan harkar ne suke amfani da shi.
Faɗa mana yanayin shi wai ni duk turaren da ake da su da ake sayarwa akwai turare wanda ake yin su a nan Najeriya?
To gaskiya a dai irin wa'annan wanda nake da su ban ga wanda yake Najeriya ba, amma akwai na Dubai, akwai na Saudiya, haka duk ina da su, amma su Najeriya sun fi irin na fesawa ne haka. Amma inda irin wannan na madaran turare ne su ba su da na gana abu nan sai dai wanda ake kawo musu daga waje.
Akwai wata al'ada ta masu turare in suna yawo ba irin ka nake magana wanda watakila ka kama ƙasa kana zaune a gude ba, za ka ga kamar suna ba da ki turaren suna fesa mutane kamar kyauta-kyauta.
Wannan al'ada ne ta mai turare don ba ko ni ɗin ma ina yi, duk wanda ya zo guna ina yin haka. Al'ada ne ta mai turare, kusan kowa ma yana yin irin wannan, ko yana shafa ma ko kuma na saya ne sai ya dan fesa ma haka, na fesawa ne. Na wannan ne kuma sai ya dan shafa ma kaji kanshinsa.
Wanne ne turare a nan mafi tsada, wanne ne mafi araha?
To gaskiya a nan mafi araha sai dai in wancan turaren wuta.
Wanda ake kunna masa wuta a sa shi a kan wani abu a daki. Wato farashin nake so na din naira kaza da naira kaza.
Akwai har na 20,000 haka, su kuma a can 200 ne, kaga ai da bambanci sosai.
Shi kuma wannan malami harkar POS yake yi harkoki irin na tura kuɗi din nan, waɗannan sun zama su ne bankuna da yanzu ake da su a ko'ina, ba sai mutum ya tashi ya tafi banki ba, kawai zai zo ya miƙa ko ya miƙa katinsa ba shi canji ko a masa transfer. Malam ku za ka gabatar mana sunanka?
Na'am, sunana Musa Uzairu.
Musa, faɗa mana a taƙaice yadda wannan harka ta POS wato harkar tura kuɗi ko karɓar kuɗi take gudana, wacce ba sai ka je banki ba?
Muna gudanar da ita ne kamar yadda aka tsara mana, saboda wani lokaci za ka samu banki haka da layi ATM akwai layi, to irin gudun haka sai ka zo POS za ka samu akan lokaci. In za mu cire maka ne akwai ɗan abin da mu ma muke sawa a kai, a cuta ka cura ma wanne sai za ka iya kawo sai a cura.
Wato kuna ɗan ɗaura 'yan riba, a ce misali mutum yana so ya karɓi 10,000 daga wajenku, naira 10,000 nawa ne 'yan ɗan lada da ake baku?
Bai wuce ka mu caje ka 300-200, amma daga kan naira 1,000 abinda ya kai 5,000 naira 100.
Ya wajen turawa fa, in kawai zuwa ne na ba da kuɗin ina so a turawa wani, akwai bambancin caji ne?
To ba bambancin caji tsakani sosai, sai dai bambanci yawan kuɗinka da kai a taho da shi. shine nan ne zamu kai je maka cewa ga abin da zaka ba mu.
Wannan wata sabuwar nasara kenan da aka samu a Najeriya birni da karkara inda ake wannan harka ta POS. Masu sauraro daga nan kasuwar AYA da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, a madadin ita Maryam Dauda da ke kula da wannan shiri daga Washington DC, Nasiru Adamu Elhika yake cewa mu zama lafiya.
Shirin BOA Hausa, kasuwa akai miki dole.
Masu sauraro kada a shafa, a yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Pastor Hassan Dankare ne, mataimakin shugaba na haɗin gwiwa na dukkan ikkilisiyoyi na Nijar baki daya. Ina so cikin wannan lokaci na ibada wanda musulmi ke azumi na Ramadana, wanda Krista ke shirin bikin lokacin da aka gicciye Yesu Almasihu da tashinsa da yin nasara bisa ga mutuwa, in jawo hankalinmu akan irin abubuwa waɗanda ke faruwa gewaye da mu. Hankali na jama'a ba shi a kwance saboda wasu rere inda muke zaune, sai ka ce har yanzu ana zaman ɗaɗɗar. Wasu suna tasan ma wasu, ko su kashe su, ko su kama su, har ya kai ga lokacin da wasu ba sa iya kwana cikin gidajensu saboda tsoro da fargaba. Cikin yanayi irin wannan, ba abinda yake da saura gare mu a matsayinmu na shugabanni na addini ko na ƙasa ko na jama'a, face mu juya ga Ubangiji gani abinda yake faɗa mana. Ko da mun ce a matsayinmu na shugabanni wannan zamani ya kawo, amma a matsayinmu na shugabanni da kwai nauyi da Allah ya riga ya faɗa mana, ya azaba sakamu. Wannan ya taba faruwa lokacin sarki na farko na Isra'ila ya ga abubuwa sun rikirkice a ƙasar. Sarki Saul maimakon ya saurari Ubangiji ya saurari muryar jama'a, ya aikata abubuwan da ya aikata waɗanda ba daidai suke ba da manufa ta Ubangiji. Annabi Sama'ila ya zo gare shi ya ce, kayi abubuwa na fitar hankali, kayi son ranka son mutane. Ya ce saboda haka Ubangiji ya kawar da iko da mulki wanda ya baka. Sama'ila ta ɗaya sura 13 daga aya 8 zuwa 14. Daidai wannan lokaci da muke azumi da addu'a, muna kira ga shugabanni mu jawo hankali cewa Ubangiji yana aunawa ko da yaushe. Lokacin da muka yi sakaci, muka bari rayukan bayin Allah na salwanta, muka bari rashin adalci na yi gaba, muka bari kiyayya tsakanin jama'a tana karuwa, to lokaci yana zuwa inda Ubangiji zai dauki hukunci a kansa. Muna addu'a Ubangiji ya bude idanun hankalinmu, hankalin magabata, domin su fahimci nauyin da Allah ya azama da mu.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne da ƙwararriya a fannin abinci mai samar da lafiya ga jiki, wato Maryam Sani Bala, don jin irin nau'in abincin da jiki ke bukata musamman a wannan wata na Ramadan da ake wuni babu ci babu sha. To da farko, kamar wasu irin nau'in abinci ne ke gina jiki?
Abinci mai gina jiki shi ne ake kira da protein. Shi wannan protein da muke magana, misalin shi ne nama, kifi, wake, yogurt, kwai da naman kaza da dai sauransu. To wa'innan su ne wa'inda muke kira protein, kuma su ne nau'in abinci wanda jiki yake bukata.
Kamar wasu nau'in abinci jiki yafi bukata?
Kamar dai irin nama dai, kifi, cereal food, kwai, kayan itatuwa, su ne fruit kenan. Shi kuma jiki yana da buƙatar dukkan nau'in abinci, kama da masu gina jiki. Abinci mai gina jiki yana da matuƙar muhimmanci a jikin ɗan adam, kuma masu saka ƙarfi a jikin ɗan adam suna kuma ƙara mashi lafiya. Sai dai jiki yana buƙatar wasu fiye da wasu. Jiki kuma yana buƙatar abinci mai gina jiki fiye da sauran.
Kamar wani irin nau'in abinci ne idan jiki bai samu ba yake iya samun matsala?
Idan jiki baya samun abincin da zai bashi vitamins da minerals, to gaskiya akwai matsala. Dukkanin jiki yana buƙatar waɗannan abubuwan guda biyu, vitamins da minerals, kamar su nama, kifi, madara da kuma yogurt.
To musamman yanzu da ake azumi, wani abinci jiki yafi bukata?
Yanzu kamar idan muka duba da wannan lokaci da muke ciki na azumi, jiki yana bukatar abinci mai gina jiki tare da samar da ruwan jiki. Kamar misalin, jiki yana bukatar abubuwa kamar su nama, kifi, kayan itatuwa da kwai da yogurt da madara da cereals da sausage.
To a shawarce, idan an yi buɗe baki, me aka fi so a ci?
A lokacin da ake yin buɗe baki, ya kamata a ce mutum ya fara da abinci wanda bashi da acid a jikin shi. Lokacin da aka kai azumi kenan ba, to ya kamata a ce mutum ya samu abinci wanda bashi da acid. Kamar misalin abinda muke cewa dried fruits, su ne kamar su kankana, gwanda, banana, pineapple, cereal, amma banda cereals. Misali kamar su lemu, daga kai azumin ka kinga ai bai kamata a ce ka fara amfani da su ba.
To kamar me yasa ake so a rika cin irin nau'in abincin da kika faɗa?
Abin da ya sanya ake son a rika cin abinci wanda ne bayanin su, dalilin da ya sanya ake son a rika cin su, suna ɗauke da sinadari na folate da kuma calcium da kuma iron B, sai kuma vitamins da kuma fiber. Suna ɗauke da waɗannan abubuwan, dukkanin su sun kumshe su, wanda za su ba jiki abin da take buƙata kenan. Sannan a lokacin jiki yana buƙatar abinci, musamman wanda ke ɗauke da shuga, saboda neman ƙarfi. Kin ga an daɗe jiki bai samu abinci ba, a ɗan bashi abinci mai ɗauke da refined sugar.
To wani lokaci za ki ga dai abin sai a hankali, idan mutum bashi da halin cin waɗannan abubuwan, me zai ci ya maye gurbinsa?
Idan mutum bashi da halin cin waɗannan abubuwan da na lissafa, irin su kifi da nama da su kwai da su madara da su yogurt, kin gani ba kowa ne wannan mutum yake iya cin su ba. Ba kowa ke da ikon da zai je ya ci ba. To idan baka da ikon da zaka ci wannan abincin, to kada ka matsa ma kanka. Kurin abin da ya kamata ka je ka nema, to sai ka yi ƙoƙarin ka samu wake. Wannan wake, namu wake, kowa ya san dai wake. To mutum sai ya je ya same shi, a riƙa yi mishi ƙosai. Ya rika ci. Akwai kuma nau'in abinci kamar awara. Kin gani ita ma awara abinci mai sauki, wanda mutum idan bashi da iko ba sai ya matsa ma kanshi ba, za a iya zuwa ya je samu awara. Ita ma awara abinci wanda take ɗauke da protein a jikinta. Za mu iya cewa ma ita awara kashi 90% a cikinta protein ne. To mutum zai iya samun ta kuma ko a ina. Sannan kuma ko a ina zaka iya samun takacita, ko kudinka kalilan sai ka samu ka ci a matsayinka na wanda baka da shi. Sai kuma kayan marmari kamar su kankana da su mangwaro da su yazawa da dai sauransu, su ma kin ga sun maye gurbin wa'incan.
Daga ƙarshe, wace shawara zaki ba mu masu sauraron mu kan kula da cin abinci mai gina jiki wanda kuma zai ƙara wa jiki lafiya?
Shawarar da zan bada kuma anan ita ce, kamar kin ga duk lokacin da aka zo aka ce ga wannan yana da mahimmanci, abu ne wanda yake da amfani kuma sannan a jikin ɗan adam kin gani ana buƙatar shi. To amma kuma shawarar da zan bada anan gurin ita ce, kada ya kasance idan mutum ya samu irin waɗannan abubuwan da na lissafa masu mahimmanci, to duk lokacin da aka ce ga abu yana da mahimmanci, to zaki same shi kuma yana da rashin mahimmanci. Akwai rashin mahimmancin shi a jikin ɗan adam, kuma zaka samu cewa ma ga abu yana da mahimmanci, to kuma zaka samu wani wanda baya da mahimmanci. To shine zaka samu cewa su ma suna da matsaloli da kuma illolin su a jiki idan suka yi yawa ko kuma suka yi kaɗan a cikin jikin ɗan adam. Misali, idan mutum ya ci nama ko wake ko kifi da dai sauransu abincika dai masu gina jiki, to amma kuma suna fitar da wani abu a jikin su, a cikin jini kai suna fitar da wani abu wanda ake ce ma, wanda ake kira da uric acid da turanci, yana da amfani a jikin mutum amma idan yayi yawa to yana kuma kawo ciwo da ake kira gout. Idan shi protein din yayi ma mutum yawa a cikin jikin shi to yana kawo wannan ciwon kafa din wanda muke kira gout. Saboda haka duk abin da za a ci, duk abin da mutum za ya ci, yana da kyau ya kiyaye yadda yake cin sa, kada ya rika cin shi ya zama shi kadai din yake ci baya hadawa da komai, sai wannan protein ko da wani lokaci shi to zai iya haifar ma mutum da illa. Sannan kuma mutane su rinka ba da muhimmanci wajen motsa jikin su, saboda shi motsa jiki abu ne wanda yake da muhimmanci, sannan kuma ana son dukkanin dan adam a ce yana yin shi, saboda idan mutum yana motsa jikin shi bayan ya ci ya koshi to kun ga zai taimaka mishi ma gurin narkar ma da abincin. Idan ya ci ya koshi ya rika exercise, to wannan exercise din da yake shi ne zai taimaka mishi wurin ganin abincin ya narke a cikin jikin shi yanda ya kamata.
To masha Allahu Maryam, muna godiya ko in ce mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu ji daga bakin likita kan mahimmancin shan ruwa da kuma yadda ya kamata a sha ruwa musamman a lokacin azumi, ga kuma zafi da ake fama da shi. Dr. Lawal Musa Tahir Gareka.
Duba da yanayin yadda ake cikin zafi a kasashen mu, da bukatar idan an sha ruwa din nan kamar yadda Bahaushe kira abin shan ruwa, da bukatar a sha ruwa ko kuma abin da yake mai ruwa, saboda zafi yakan sa mutum ruwa ya fita daga jikin shi ta hanyar zufa ko gumi ko kuma ta numfashi kanshi. Idan zamanin zafi ne ana fitar da ruwa sosai, sai kasance kenan babu isasshen ruwa a jikin mutum. Idan an sha ruwan kuma wato an bude baki, da bukatar a samu ko shi ruwan a sha ko kuma abin da yake da mai ruwa. To amma kuma kar mutum ya dauki roba guda a lokaci daya ya shanye bai zuba cikin komai ba, sai ya zama an samu matsala ko ciki ya kulle haka ko wani abu.
Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Kuma da fatan kun ji shawarwarin da waɗanda muka kasance tare da su a cikin shirin suka bamu. A madadin ƙwararriya a fannin abinci mai ƙara lafiya a jiki, wato Maryam Sani Bala, sai kuma ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir, ni Hawwa Umar nake cewa mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu ta shirin ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com, da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.